Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Fara FM da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za a iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hadiza Kyari tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 22 ga watan Agusta na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanin labarai.
Wani bincike ya gano cewa 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu kasashen sun sace miliyoyin kudade daga hannun jama'a da kamfanoni a Amurka. Shugaban kwamitin tarayyar Turai Donald Tusk ya ce shekarar da ta gabata ta nuna a fili cewa mawuyacin abu ne kasashen nasu su tsaye da magana daya. Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami, abinda ke nuni da cewa ta saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump na kaucewa gwajin makaman masu linzami.
Labaran duniya kenan. Kanin labarai kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa 'yan Najeriya na kokuwa game da rufe kan iyakar Najeriya da kasashe kamar irin su Jamhuriyar Benin, abinda ya janyo dakatarwa da harkokin kasuwanci cik a yankin. Haka kuma za ku ji cewa jami'an bada kariya ga fararen hula na Civil Defense sun kama waɗansu da ake zargin mambobin ƙungiyar Boko Haram a garin Maiduguri, suna tafe da motoci cike da kifi. Sannan muna tafe da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar. Amma duk kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kusan shekaru hudu kenan 'yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu kasashen suka sace miliyoyin kudade daga hannun jama'a da kuma kamfanoni a Amurka, suna sanya kudaden a asusun bankunan wasu 'yan Najeriya su biyu da ke zama a birnin Los Angeles da ke jihar California a nan Amurka. A yayin da damfarar yanar gizo ke karuwa, an san Valentine Iro da Chukwudi Christogonous Igbokwe da wannan sana'ar. Sun yi amfani da lakanan sunaye daban-daban, ciki har da Iro Enterprise da Chris Kudon. Tsakanin shekarar 2014 da 2018, Iro da Igbokwe da wasu 'yan damfara a kasashen waje kusan su 80 da suka yi aiki tare suka taimaka wajen kitsa damfara lokuta daban-daban da kuɗin suka kai akalla dala miliyan 6. Bayan haka suka kuma yi yunkurin satar ƙarin kuɗaɗe dala miliyan 40 daga wasu mutane a kasashe fiye da 10, a cewar wasu takardun binciken mashara'antan gwamnatin tarayyar Amurka. A shekarar 2014, wani mai harkar sai da tufafi a birnin San Diego ya tura kuɗi kusan dala 46,000 ta yanar gizo zuwa wani asusun banki da ke mallakar ɗaya daga cikin 'yan damfarar, bisa tunanin cewa wani ɗan kasuwa ƙasar China ya tura wa kuɗin akan odar wasu rigunan maza. Da yake bayani gabanin taron ƙolin ƙasashen G7 da za a yi a Faransa, shugaban kwamitin tarayyar Turai Donald Tusk ya ce shekarar da ta gabata ta nuna a fili cewa mawuyacin abu ne kasashen nasu su tsaye da magana daya. Taron na G7 na haɗakar manyan kasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki ta yiwu ya fuskanci ƙalubale ta fannin cimma magana daya, amma Tusk bai rasa abin faɗi ba a yau Asabar game da batutuwan da mambobin ƙasashen ke fuskanta. Ya ƙara da cewa babu dalilin da zai sa ƙungiyar ƙasashen su amince da ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na maido da Rasha cikin haɗakar ƙasashen masu ƙarfi. Tusk ya kuma ce ƙungiyar ƙasashen ba za ta ba Burtaniya haɗin kai ba akan neman ɓallewarta daga tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniya ba. Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami, abinda ke nuni da cewa ta saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump na kaucewa gwajin makamai bayan da suka cimma matsaya akan babban atisayen haɗin gwiwar sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Ko da yake Trump ya ce bai dauki gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a matsayin saba alƙawari ba. Kafin ya tashi daga birnin Washington zuwa taron kolin G7 wanda za a fara yau a Faransa, shugaban na Amurka ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un baya boye mashi wani abu. Ya kuma ce Kim na son gwajin makamai masu linzami, amma a yarjejeniyar da muka cimma ba mu hana gwajin harba makamai masu cin gajeren zango ba. Gwamnatin Japan ce ta sanar da harba makaman da safiyar yau Asabar. Yan mintoci daga baya kuma rundunar sojan Koriya ta Kudu ta tabbatar da gwajin makaman, tana mai cewa Koriya ta Arewa ta harba makami daga kudancin yankin Hamgyong zuwa gabashin gabar tekunta. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kaddama akan kasuwancin da ke faruwa tsakanin Amurka da China ta zafafa jiya jama'a. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta yi ƙarin haraji akan kayayyakin China. Yana mai bayyana sanarwar ƙarin harajin da China ta yi a jiya jama'a na kayayyakin Amurka masu darajar kuɗi dala biliyan 75 a matsayin siyasa. Trump ya ce zai maida martani akan yin ƙari akan kashi 25 cikin 100 na harajin da ya sanya wanda zai fara aiki ranar 1 ga watan Oktoba akan kayayyakin China masu darajar dala biliyan 250, yanzu zai maida shi kashi 30. Bugu da ƙari, Trump ya sanar ta shafinsa na Twitter cewa ƙarin haraji akan sauran kayayyakin China masu darajar kuɗi dala biliyan 300 da zai fara aiki ranar 1 ga watan Satumba zai tashi daga kashi 10 zuwa kashi 15 cikin 100. Rahotanni daga Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO sun bayyana cewa mummunar cutar nan ta Ebola na bazuwa zuwa wasu wuraren a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, a yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya kusan kai 3,000. Adadi na baya-baya ya nuna cewa mutane 2,934 ne suka kamu da cutar a yankin, a ciki har da mace-mace 1,965. Tun daga tsakiyar watan Yuni, hukumar ta WHO ta bada rahoton cewa akan samu akalla mutane 80 da ke kamuwa da cutar Ebola a duk mako. Ko da yake hukumar ta ce adadin na raguwa a cikin 'yan makonnin nan. Shugaban shirin agajin gaggawa na harkokin lafiya a hukumar ta WHO, Michael Ryan, ya ce cutar na bazuwa zuwa wasu sabbin wuraren. Ya kuma yi gargaɗin cewa akwai barazanar sake ɓullowar cutar da kuma ci gaba da bazuwarta sosai. Mr. Ryan ya ƙara da cewa an samu labarin wasu sun kamu da cutar a wasu yankuna guda biyu, Mwenga a kudancin Kivu da Pinga a arewacin Kivu a makon da ya gabata. Mr. Ryan ya ce ya kamata hukumar ta WHO ta jajirce ta kuma yi sauri wajen tabbatar da cewa sakonninta akan hanyoyin kare lafiya sun isa kunnuwan al'ummomin yankin.
Karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. Rahotanni da ke fitowa daga kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin da ke garin Seme ya nuna cewa yanzu haka hukumomin tsaro a Najeriya sun rufe kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin. Daga Abuja ga rahoton da Babangida Jibril ya aiko mana da shi.
Rahotanni da ke fitowa daga kan iyakokin Najeriya da sauran kasashen makwabta irin su Jamhuriyar Benin na nuna cewa yanzu haka dai hukumomin Najeriya sun rufe kan iyakokin Najeriya da kasashen makwabta. Matafiya da ke zirga-zirga tsakanin waɗannan kan iyakoki su ne suka tabbatar da haka ta sakonnin da suka dinga aikowa ta kafofin sada zumunta, ci kuwa har da hotuna da kuma bidiyo. Ko da yake hukumomin Najeriya sun musanta rufe kan iyakokin kamar yadda wata sanarwa da hukumar Kwastam a Najeriya ta fitar ta hannun kakakinta Mr. Joseph Atta ta yi bayanin cewa hukumomin Najeriya ba su rufe kan iyakokin ba, suna gudanar da wani atisaye ne na jami'an tsaro da kan iyakokin na Najeriya. Sai dai bayanai na zahiri da kuma wasu kafofin tsaro akan iyakokin na Najeriya da Jamhuriyar Benin da ke same sun tabbatar mun da cewa lalle wannan kan iyaka an rufe shi, kuma za a shafe wata daya kafin a bude shi. Alhaji Faisal Ali Muhammad shine sarkin Hausawan Same da ke kan iyakan Najeriya da Jamhuriyar Benin, kuma ya mun karin haske.
So abin ya shafi matafiya musamman masu kokarin shigowa gari da masu fita, an kasuwa kuma dai ya tsaya cak. A san mu dai Ubangiji Allah ya sa wannan shine wasu alkhairi a gare mu da Najeriya baki da.
To babu wani dalili da hukumomi suka bayar na rufe bodan kenan?
A takaice dai wannan da na ma bayani cewa sako da yazo muna, sakon da yazo dai an nuna cewa za a ana binciken wasu al'amari wanda ya shafi harkar smuggling. Na ganin abinda ya jawo rufe bodan kenan, mutane masu shigo da kaya sukan shigo da wasu munaran abubuwa da bai dace ba cikin ƙasa. Wannan kuma abu ne wanda duk shugaban da ya san da irin wannan ba zai yarda da shi ba. Ina ga babban dalilin da ya sa dai suka rufe boda kenan.
Tuni dai 'yan Najeriya musamman ma dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan kasuwa da masu shige da fice suka fara kuka tare da sukan wannan mataki na gwamnati. Sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Femi Falana ya kira ga gwamnatin Najeriya da hanzarta abu da kan iyakan Najeriya da Jamhuriyar Benin da kuma sauran kan iyakokin da aka rufe, domin kuwa rufe kan iyakan shiga haƙƙi ne na bil'adama wanda kuma ke ci gaba da ƙara. To koya rufe kan iyakokin zai fuskanci harka na tattalin arziki musamman ma dai tsakanin 'yan kasuwa na ƙasashen guda biyu da kullun ke kaiwa da komowa musamman Jamhuriyar Benin da kuma Najeriya. Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari.
Kaman yadda ka sani, zirga-zirga na kayayyaki da mutane yana taimaka ma tattalin arzikin ƙasashe, ƙasa da ƙasa da kuma sauran mutane da kuma ƙasa duniya baki ɗaya. To saboda haka 'yan kasuwa dole suna nuna ƙorafi da kuma damuwa, saboda wasu daga cikin kayayyakin da suke sayarwa suna samun amfani a bangare biyu, da nan Najeriya da can Benin ɗin yanzu ya dakata. To ana ganin cewa tunda yanayi ne na tsaro, mai yiwuwa da zaran an kammala ko kuma su mahukuntan suka yi maganin wannan tarnaƙi din na tsaro, don za su bude wa'innan iyakoki kuma kasuwanci ya ci gaba da gudana tsakanin wa'innan ƙasashe.
Kawo yanzu dai jami'an tsaro ko kuma ita kanta gwamnatin Najeriya ta yi gum da bakinta game da rufe kan iyakokin na Najeriya da ƙasashe makwabta. Babangi Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril daga Lagos, bari kuma mu sake leka Nigeria, inda rundunar sojin Nigeria da ke Maiduguri suka kama wasu motoci har guda hudu dankare da kifi. Ga rahoton Haruna Dauda da ya aiko mana da shi.
Tun a farkon wannan wata na Agusta ne dai jami'an bada kariya ga fararen hula da ake kira civil defense suka kame waɗannan motoci a garin Gamboru da kuma ke kan hanyar su na zuwa garin Maiduguri, wanda suka miƙawa jami'an sojan da suka ce an haramta wannan sana'a na kamun kifi ko kuma saidawa daga wancan yanki zuwa garin Maidugurin. Fiye da shekaru uku zuwa hudu kenan dai jami'an sojan Najeriya da haramta kama ko kuma saida wannan kifi daga yankin tafkin Chadin, da ce 'yan ƙungiyar Boko Haram sukan yi amfani da wannan dama wajen samun kuɗaɗen shiga, wanda hakan ya sa ta soke waɗannan kifi gaba ɗaya. Aka kuma tona rami, aka dinga binka masu wuta tare da binka motocin guda hudu wuta da kuma kame direbobin motocin su uku, yayin da aka ce guda ya arce. Major General Olusegun Adeniyi dai shine sabon theater commander da ke kula da wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasar, da kuma gayyato manema labarai don ganewa idanunsu inda aka binka waɗannan motoci da kuma kifin wuta, haɗa ma da wasu fatan dabbobi da suka yi zargin cewa na yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne.
There's an illegal economy that Boko Haram runs. One of them is fishing, and people who makes money from anything goes to Boko Haram camps, buy this fish, then bring it to sell. So Boko Haram has an ongoing running economy, generating funds.
yace Boko Haram suna samun kuraden shiga ne ta wajen wannan hanyar kamun kifi da kuma saitawa, kuma mun halumta wannan sana'a. Amma duk da haka akwai wasu marasa kishi da ke zuwa suna karɓo waɗannan kayayyaki daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ɗin su zo su saida musu don su sa musu kuɗaɗen shiga. Ba za mu labanci haka ba, don nan gaba duk wanda muka kama za mu hukunta shi ne tamkar mun kama ɗan Boko Haram, don wannan sana'a haramtacciya ce.
Fully recognize fishing as a thriving industry in Nigeria, but the fishing as done by Boko Haram is to create confusion, continue insurgency, and continue their destruction of the northeast part of the country. It's a standing policy that has been home for many years.
Chata commander ya ce mun yadda da sana'ar kamun kifi halattacciya ce, amma ba na ayan kungiyar Boko Haram ba, wanda za su ci gaba da kai ma mutane hari a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya tare da hankulan jama'a da ma ci gaba da gudanar da ayyukan su na ta'addanci akan jama'a. Wannan ba za mu yadda wannan sana'a ta su ba, don haka muka haramta shi a wannan yanki na tafkin Chadin.
You will agree with me that Boko Haram will have stopped fishing if not for people that we go there and buy this fish and bring it to sell. So there is a running illegal economy going on.
Yace za ku yadda ni cewa ba da mutanen da kan je can gurin Boko Haram su siyo waɗannan kifi su zo siyarwa al'umma ba, da ƴan kungiyar Boko Haram din sun dakatar da wannan kamun kifi, wanda kuma ke ƙara ƴan kungiyar Boko Haram din ƙarfi na ci gaba da gudanar da harkokin su na kai hare-hare kan jama'a.
I'm appealing to all law abiding Nigerians, members of the Nigeria Union of Road Transport Workers that we have been partnering together on this road, do not take part in illegal fishing business.
Yace ina kira ga duk ƴan Najeriya masu bin doka da oda da su guji bada motocin su, musamman ma kungiyar direbobin Najeriya, wajen shiga wannan harka da ya kasance haramtacciya. Kada ku shiga wannan harka, kar ku shiga wannan harka na bada motocin ku wajen zuwa kawo kifin ƴan kungiyar Boko Haram, don idan muka kama irin waɗannan motoci za mu lalata su da ma kayan da ke ciki baki daya, a cewar kwamandan rundunar sojin Najeriya na Operation Lafiya Dole, Major General Olusegun Adeniyi. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin masu sauraronmu da dama kan tarihin ministan sadarwar Najeriya Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. To idan su Dauda Hudu da sauran masu son jin tarihin sabon ministan sadarwar Najeriya Dr. Isa Fantami na saurare, ga babi na ƙarshe na ansarku daga bakin shi kansa Sheikh Dr. Isa Ibrahim Fantami ɗin, wanda zai dora daga inda yake nuna muhimmancin sa ido kan malamai masu wa'azi da cewa
duk wanda ya zo yace zai tafsiri ko zai karanta da cewa yayi malamin ka, akalla mafi ganganta malamin ya bashi attest, akalla ya bashi reference letter, akalla ya rubuta yace na amincewa ne ya kai ya karantar ni na karantar da shi. Saboda yanzu akwai masu teachiwa sai mutun ya koya kansa da kasa da yake ji sai da malami, yayi ta jin kasa da yaji ya haddace shi ma sai shiga lungu sai ya ritsa wasu ya ta dura musu ya faɗi da dai faɗi kuskure. Wato shi tsari da da'awa shine ka faɗi gaskiya, wa qulil haqqu min rabbikum, ku faɗi gaskiya. A gaskiyan nan da kake faɗa kai kanka kana faɗan kuskuren ka, za ka yi kiran laifin ma na gaba da kai, sarkin ka zai fito, gwamnan ka zai fito, shugaban kasa zai fito. Amma muhimmin abu kai wa'azin ka faɗi gaskiya, kowa ya ji laifin sa, amma kar ka tsaya kana kiran sunan wani kana aibatawa. Wannan shine tsari, kuma yadda ka faɗa din wannan shi yasa nake avoiding wajen zaben kalmomi, nakan duba kalmar ba za ka ji na ci mutuncin ka ba, ya zama dai manufar shine ba in tozarta ka ba na isar maka da sako, don abin da Allah ya ce mana ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana, da awai dan za ka yi kai da hikima. Allah ya ce mutane da dama ba gaskiya suke ki ba, amma ba su ka taɓa mutuncin su, to sai ka mutuntawa mutum ba kiran suna babu ishara, sai ka faɗi matsalar da bayanin a cikin mutuntawa sai fahimce ka ya gane. Wannan yasa yadda kafara din gaskiya kasashe da dama mutun ya shiga yayi da'awa, akwai darussan da na tayi a wuraren irin Leicester a Turai, irin su Leeds, irin su Newcastle, duk waɗannan manyan garuruwa ne da ina zuwa ina darasi a wurin, kuma mutane suna appreciating abinda mutum yake gabatarwa saboda approach. Wasu kasashe na kusa da mu irin Germany, France da sauransu duka mutum ya shiga wuraren duka sanadiyar addini da. To alhamdulillah sai mutum ya gode Allah subhanahu wataala cewa hikimar da yake wajen isar da sako bisa ga guidance na Qur'ani da Sunna da kuma fahimtar magabata na kwalle da yake aiki da shi yana taimakawa wajen sakon yana isa kuma yana tasiri a wurin da yake isa kuma jama'a da yake isarwa ba sa jin cewa an ci mutuncin su suna jin gaskiyar kuma suna daiki da ita a matsayin mun dan adam ma iyayen kuskure in mun yi Allah ya fi mana
to alhamdulillah malam ban san ko yanzu ka soma yin littattafa naka ba
gaskiya malam na rubuta takardu da yawa amma ba su watsu ba saboda ban da halin da zan iya yin yadda nake so da su kuma ina da dabi'a ba zan iya zuwa gidan wani shi zo ka buga littafin ba ni aikin alheri na kan yi ne in ya baka sha'awa ka zo ka taimaka mu amma in tafi gidan wani na rubuta littafi ban kudi na buga bana neman taimakon wani ina addu'a ne idan Allah ya ga dama sai turo wani ya zo ya ci akar makalla in ka yi littafi dan buga a matsayin kan malam da sai kace ga kudi kaza na bada gudunmawa to wannan kuma bismillah sai mu yi aiki da shi mu taimaki addini na rubuta books da yawa yana misali akan aure na rubuta littafi na Hausa akwai angwanci da amarci a da'irar shari'a nayi na turancin sa the groomhood and bridehood within the bound of sharia na rubuta akan akhlaqu rasulullah dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rubuta littafi akan tarihin wasu daga cikin magabata irin su Mus'ab bin Umair da wanda suke ma ba nesa ba irin su Sheikh Abdullahi Azzam na rubuta littafi akan su bayan na rubuta littafi na larabci akan Imam al-Bukhari rahimahullah al-ahkamul mufida fi ma'rifati sahih al-Bukhari akan yadda zaka samu ka'idun da zaka iya fahimtar sahih al-Bukhari idan kana karantawa na rubuta littafi mai suna qawaidul insaf ka'idodin yin adalci a cikin mu'amala da mutane akan Ramadan ina da littafi the month of the Quran and its virtues an buga shi an yi ta sayarwa akwai na Hausa watan Ramadan da ibadun da ke cikin sa akan aikin haji na yi 63 steps of performing haji akwai na Hausa na yi littafi akan matakan koyon aikin haji wadannan kadan daga cikin ne so ina da takardu da dama da an buga am sai dai kawai da yake ba mu da karfin arzikin da zamu iya yi wasu ma bai wuce a buga kofi 2000-3000 ba shikenan kuma wannan da aljihunmu muke yi tunda baka samu wani babban mai kudi da yace bari na iya buga kofi kaza adadi ba kuma ba za mu je gidan mutum mu ce ka zo ka kawo kudin buga littafi ba sai dai in shi ya ga muna aikin alherin yana da sha'awan ya taimaka to sai ya zo mu yi da shi sai saboda haka ina da rubuce-rubuce akwai da yawa ma da ba a buga su ba har yanzu akwai wanda suna nan a cikin kwamfuta na rubuta su amma ba a samu hanyar da za a buga ba inda zan tada takardun da na rubuta da wanda aka buga da waɗanda ba a buga ba a yi compiling ba zan gaza littafi kamar guda 40 ba a yanzu
na'am so kamar yanzu cikin gidanku
na'am
kai ne nan
to da dama dai bayan rasuwar mahaifi wani ma kafin wasu sun rasu akwai asali akwai maza da dai nayi wayo na san akwai maza uku a gabana akwai mata akalla kaman guda biyu a gabana ni zan zo kaman na shida a waɗanda suka yi wayo banda wanda suka rasu muna kanana so ni zan kai kaman na shida ne a wurin mahaifiya kuma a cikin rayayyu zan zama na uku in akwai da wanda suka rasu na zama na biyar
to baya ga wannan da'awa da ka sa gabanka me kake sha'awa haka kuma a matsayinka na Dr. Isa Ali Fantami ka matsayinka dai na dan adam wanda yake akwai lokacin da zaka so kai ka huta tsakaninka da iyalanka dai
to gaskiya ba abin da nake sha'awa kamar zama da iyalai na da ƴaƴana wato mata na da ƴaƴana ba abin da nake sha'awa rayuwar irin wannan in na samu zafin kai a wajen ka koma gida sai in zauna da iyalai na bisa ga dabi'a na da su nake cin abinci yara na duka zan sa kowa ya wanke hannu ya zo shi mu ci abinci kwariya ɗaya muke ci da ni da su da kowa da kowa haka muke dabi'a cin abinci ba zan ce kullum ba amma lokuta da dama haka ake yi ba na cin abinci ne kare ƴaƴana har mai shekara ɗaya da rabi to zan wanke hannunsa ko hannunta da sa hannun ce zo mu ci abinci suna ci ina gyara musu anan ana yi kana ga kurakurancin kana gyara musu da dabi'o kuma duk zama na da su nake zaba in zauna cikin iyalai na mu yi raha da juna mu ci abinci tare mu yi karatu tare a ci gaba da mu'amala wannan yana pleasing ina iyaka
ba ga wani dan aikin motsa jiki ya
ina yi gaskiya ina gudu misali zama na a Turai na kan fita gudu gaskiya ina iya yin gudun da ya kai kilomita 10 zuwa 10 na dawo gida ne wanka din tafi waje in tafi majami'a ina iya yin wannan yanzu ko a Saudi yawanci kullun sai na motsa jiki bana ba garin Allah da zai waye ina lafiya ba motsa jiki ba lokaci haka kawai ma sai ce ba zan shiga mota ba da kafa zan shiga jami'a mafi kankanta daga gidana ina Faisaliya a Madina anguwa dai muke da gwamnatin Madina anguwa so daga nan zan fita gefen jami'a ne zan shiga akalla zuwa nan yi kamar minti 25 da kafa zan da 25 minti 50 mafi kankanta kullun zan yi wannan 15 minutes zan yi tafiya da kafa saboda haka yanzu idan za a ce mu fita da gudu da kai ko mu yi tafiya zan baka mamaki kun kuma ka shirya to insha Allah ta'ala ba za mu sai ka zo mu gwada ka gani
lokacin da dan zo za mu yi wannan
insha Allah wannan shekara suna sarewa su banne a yanzu
wannan shi kai ne ga neman sanin shin malam ko kuma dokta yana da mata nawa da yaya nawa
ina da yaya da dama ina da iyalai da dama amma wannan ba sai na tsaya ina gaya maka ba amma dai to ba ni sanin magana akai a bar shi a haka insha Allah ina da yaya maza ina da yaya mata kuma alhamdulillah dukkanin su ina godiya ga Allah akan ni'imar da musu babu wanda ya tangarde kowa yana kan hanya kuma kowa yana bin Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata babu wanda zan ce Allah wadansa ko Allah wadanta kowa yana lively rayuwa insha Allah ta'ala
to ko za ga mun wani abun da yake yasa ka farin ciki a rayuwanka
a rayuwata gaba daya abinda na fara gani a duniya ya sa mun farin ciki fiye da komai shine ranar da na fara ganin ɗakin Ka'aba ido da ido har yau ban taba ganin abin da ya faranta min rai irin sa baran da nazo ginnin Ka'aba na karo na farko na tsaya na kalle Ka'aba ido da ido gani a ginninta ban taba yin farin ciki a ranar da abin da ido na ya gani kaman wannan ba shine ranar da na kalli Ka'aba duk da mutum ba zai irga sau nawa ya je wurin ba amma kullu na je wajen farin cikin baya karuwa amma dai ganin farko din yafi kowanne so wannan shine abin da nake tuna wanda yafi komai faranta min rai da ido na ya gani a rayuwa
to kuma da adam yanda yake ake farin ciki akan samu akasi haka kuwa ko wani abin da yake a matsayin ka na dan adam da ya kawo maka wato bacin rai haka
bacin rai ko bakin ciki a bazi biyu ne
bakin ciki
in bacin rai ne babban abin da ke bata mini rai a rayuwa shine naga ana zubar da jini innocent mutane da basu laifi ba naga ana halaka su ba abin da ke firgita ni a rayuwa kaman wannan babu abin da ya kai wannan kawai naga mutum an zalunce shi ba abin da ya an cutar da shi musamman an dauki rayuwarsa hankali na iya tashi an kuma bakin ciki ne alhuzun zuciya to gaskiya har a yanzu sofa ba abin da ya taba ni kamar rasuwar mahaifina kamar lokacin da aka ce min mahaifina ya rasu saboda na san ya yi hidima a kaina ya taimake ni ya sha wahala a kaina ya tarbiyyantar da ni kuma ina ga na fara kai gabar da na fara moransa shine yanzu ni nake masa hidimar da mun yanzu na kai gabar da zan fara taimaka masa in ce ya zauna zan dauki nauyin gidansa zan tufatar da shi zan yi kaza na fara wannan kuma sai Allah ya dauki rayuwarsa ban yi shekarun da nake so na yi ba to wannan shine abun da ya yi gaskiya ya sa mun bakin ciki fiye da komai a rayuwata ma rasuwar mahaifina ba da abin da ya kai wannan har a yau ina zaune na tuna hawa yana zuba cikin ido na har a yanzu ina zaune amin amin
malam Allah saka da alheri mun gode
amin amin to alhamdulillah jazakumullahu khairan ina godiya ni ma ga VOA akan wannan ita takaitacciyar dama da aka tunkare ni akan ta insha Allah ta'ala Allah ya sa bayan da ne zama mai amfani gare mu gaba daya wallahi ta'ala
To sai a kasance da mu a shirinmu na makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalaba Si Garba ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Ibrahim Garba kafin mu kammala shirin ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice. Takaice kusan shekaru hudu kenan yan damfara da yawa daga Najeriya da kuma wasu kasashen suka sace miliyoyin kudade daga hannun jama'a da kuma kamfanoni a Amurka suna sanya kudaden a asusun bankunan wasu yan Najeriya su biyu da ke zama a birnin Los Angeles da ke jihar California a yayin da damfarar yanar gizo ke karuwa an san Valentine Iro da Chukwudi Christognus Igbokwe da wannan sana'ar sun yi amfani da lakanan sunaye daban-daban ciki har da Iro Enterprise da Chris Kudon da yake bayani gabanin taron kolin kasashen G7 da za a yi a Faransa shugaban kwamitin tarayyar Turai Donald Tusk ya ce shekarar da ta gabata ta nuna a fili cewa mawuyacin abu ne kasashen nasu su tsaye da magana daya taron na G7 na hadakar manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ta yiwu ya fuskanci kalubale ta fannin cimma magana daya amma Tusk bai rasa abin fada ba a yau asabar game da batutuwan da mambobin kasashen ke fuskanta Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami abinda ke nuni da cewa ta saba alƙawarin da ta yi wa shugaban Amurka Donald Trump To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Garba, Maryam Dauda da taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haley da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Zurnek. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun haɗu insha Allah a shirinmu na dare.
Vous écoutez VOA Afrique.